Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17.25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma niya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio kuma si za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Assalamu alaikum, yanzu ma dai Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsi na ranar Juma'a 13 watan Satumba. Bayan labaran duniya, za a ji cewa shugaban kasar Kamaru Paul Biya ya yi kira ga bangarorin Faransanci da Ingilishi na kasar da su yi sulhu. Za a ji yadda rufe kan iyakokin Najeriya ke amfanar wasu kayayyaki na gida ke kuma shafar wasu na waje. Za a ji hira da babban jami'in haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙwadagon Najeriya, wato Nuhu Toro, bayan ganawa da shugaba Buhari. Maryam Dauda za ta shigo da shirin ta na kallabi, Zahar Fage kuma ta biyo da sharhin jaridun Amurka. Akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyi masu sauraron mu, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Ga cikakkun labaran duniyar mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban Amurka Donald Trump ya isa birnin Baltimore da ke gabashin Amurka mai yawan bakar fata, wanda a kwanakin baya ya kira wurin da mai kazanta da beraye da yawan kwari da datti, ya ce inda babu wani dan adam da ke sha'awar zama a wurin. Trump ya je wurin a jiya Alhamis ne domin ya yi jawabi a wurin taron shugabannin jam'iyyar Republican a majalisar tarayya. Kafin ya bar fadar White House, Trump ya yi watsi da tambayoyi da 'yan jarida suka masa cewa mai zai faɗa wa mazauna wurin, sai dai kawai ya ce za su samu maraice mai jiki da nasarori. Gabanin ziyarar shugaban ƙasar, wani gungun masu fafutukar suna shirin gudanar da zanga-zanga na ƙalubalantar wariyar launin fata da aƙidar fifita farar fata, wanda suke ƙoƙarin shiryawa a wurin, suna faɗawa jaridar da Baltimore Sun. Amurka ta ɗauki mataki na tallafawa sojojin ƙasar Ukraine da miliyoyin daloli, kudaden da fadar White House ta hana a sake su kafin wannan lokacin. Jami'an fadar White House sun tabbatar a jiya Alhamis cewar an sake dala miliyan 250 daga asusun ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon, da wani tallafi na ƙarin dala miliyan 141 daga ma'aikatar harkokin wajen Amurka, jim kaɗan kafin 'yan majalisa su yi kashedi zuwa gwamnati. Ma'aikatun harkokin ƙasashen waje da ta tsaro na Amurka za su ci gaba da aikin bada tallafin kuɗaɗe daga asusun sojoji da na tsaro zuwa ga Ukraine, a cewar wani babban jami'in gwamnati. Gwamnati dai ta taimakawa Ukraine a ƙoƙarin da take yi na kare kanta da kuma yin wasu sauye-sauye. Kana waɗannan kuɗaɗen za su taimaka ma Ukraine ta iya ta gudanar da wasu ayyukoki ta ɓangarenta. Gwamnatin Iraki a jiya Alhamis ta yankewa wata mace da ta taimaka wa ƙungiyar IS suka kira makamai masu guba hukuncin ɗaurin rai da rai a gidan yari. Matar da ma'aikatan harkokin cikin gida na Iraki ta gano da suna Abrar Al-Kubaisi, ta taka muhimmiyar rawa a cikin ƙungiyar da ta gudanar da nazari wanda ya kai ga kira makamai masu guban. Ma'aikatar leƙen asirin Iraki ba ta bayyana lokacin kamen ba, amma dai ta ce an kama matan ne yayin da take gudanar da aiki a cikin farkon wannan wata. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Alhamis, China ta faɗaɗa matakin inganta alaƙar cinikayya da Amurka. Ƙasashe mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya da suka daɗe suna rikicin ciniki a matsayin sharan fage na gudanar da gagarumin tattaunawar kasuwanci. Mai magana da yawun ma'aikatar kasuwancin China, Gao Feng, ya ce China tana niyyar sayen kayan abinci kamar namar alade da kuma waken soya daga Amurka. Gao ya ce China tana marhabi da matakan inganta alaƙar ciniki daga gwamnatin Trump, kuma akan haka ne China take kyautata zaton bangarorin biyu za su ci gaba da samar da yanayi da ya dace na tattaunawar cinikayyar. Wasu masu rajin kare canjin yanayi suna shirin gudanar da zanga-zangar da zai kawo tsaiko ga sufurin jiragen sama a yau Juma'a a filin jirage na Heathrow a Birtaniya, inda za su daga jirage masu marasa matuka a kusa da filin saukan jiragen saman mafi yawan zirga-zirgar jirage a Turai. 'Yan sandan Birtaniya sun kama mutane biyar a cikin kungiyar masu fafutukar kare muhallin da ke a Heathrow a jiya Alhamis a wani yunkurin dakile zanga-zangar, amma kuma kungiyar tana da karin masu sarrafa jiragen marasa matukan su 70, a don haka sun ce za su ci gaba da abin da suke shirin yi a cikin lumana ba tare da tashin hankali ba. Kuma duk da abubuwan da suka faru a jiya, sun ce suna da karin matakai da suka rage musu wanda za su aiwatar.
Baba Yakubu Makeri aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To za mu fara yada zangon a jamhuriyar Kamaru, inda shugaba Paul Biya ya kira ga bangarorin Faransanci da Ingilishi da ke rikici da sisulhu. Awal Garba gare ka.
Shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Mr. Biya ya yi kira ga mazauna bangaren 'yan awaren kasar jamhuriyar Kamaru da cewar za a gudanar da taron haɗin kan kasar, kuma za a gayyaci kowane bangarori na kasar ta jamhuriyar Kamaru domin a zauna a samuwar kasar mafita bayan an kwashe shekaru uku ana ta tafka rikici a bangaren na 'yan aware tsakaninsu da masu ɗauki da bindiga da kuma jami'an tsaron kasar ta Kamaru. Waɗansu manazarta kan al'amuran kasar ta Kamaru sun tofa albarkacin bakinsu a kan wannan da shugaban kasar ya yi
game da jawabin mai kasa yau. Na ji daɗi akan abin da ya faɗa cewa za a zauna a yi dialog, kowa ya faɗi abin da yake damunsa saboda a samu a magance waɗannan abubuwa. Wannan kan mun gode masa wannan.
Wato yanzu dama cuta ɗaya ne, cuta ne dama cuta ɗaya muke da shi a Kamaru, sai ke shi ne wato a zauna a tattauna, domin babu wani yaƙi da yake karewa ba tare da an zauna an tattauna ba. Wannan yaƙin nan tunda ya ce a zauna a tattauna, ni kam na gamsu da wannan. Yawwa, abin da ya ban mamaki cewa wato yau shekara uku da ya fice ya ce ba wanda za a yi magana da shi, a yau ma ya sake faɗa. Kuma wato abin mamaki a ƙasan sai nuna cewa da ko wanda za a iya magana da su har su faɗi abin da za su faɗa. Wanda ko ɗansu abubuwan da na ɗauka, wato shi mai ƙasa, wato haɗin kai 'yan ƙasan Kamaru su biyu kaɗai fara a je international, su biyu ya fara dialogue, wato tattaunawa, su goma sha biyu ya kira wannan kalman, su goma sha biyu ta fito a baki shi. Wulakanta da na ƙasan Ingila su takwas ya ji fara waɗannan abubuwa. A ƙarshe ya ce za a zauna da 'yan ƙungiyar dattabai da masu faɗaci na addinai da sarakai da kuma wakilan waɗanda aka zalinta, wato waɗanda aka kashe.
Ƙungiyar gamayyar haɗin kan Afirka ita ma ta jinjina wa shugaban ƙasar jamhuriyar Kamaru wajen namijin ƙoƙari da ya yi domin kiran wannan taro a ƙarshen wannan watan. Ko da yake sun yi kira ga cewar ya cancanta mazauna a ɓangaren Ingilishin da su yi ƙoƙari su kai zuciya nesa har ma da 'yan siyasar ƙasar. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Lai Kamaru ɗumbaɗo da kuma gaida Awwal. Daga Kamaru kuma bari mu ƙetara Najeriya, inda rufe kan iyakokin ƙasar da aka yi ke shafar wasu kayayyakin waje ke kuma amfanar wasu na gida. Hawa Umar Gareki.
Rahotanni sun nuna cewa farashin kayan abinci ya yi tashin gauran zabi a Najeriya sakamakon rufe iyakoki da aka yi. An rufe iyakokin ne domin hana fasakauri musamman na shinkafa da kuma zimmar farfado da tattalin arziki da inganta tsaro a Najeriya. Muhammad Kabir Suleiman shine sakataren farko na kasuwar 'yan lemo, wato Orange Market da ke Maraba a jihar Nasarawa.
Da can baya ana sayan mudun wake misali 400, waken da ake yin kosai da shi da alale ƙanana 200 muke saya. yanzu bangaren shinkafan tuwo na Hausawa farashin shi ya sauka, haka masara ma, haka dawa. Bangaren shinkafan foreign gaskiya wannan ya karu. Sati uku baya 15,500 ake sai da shi, amma yanzu sai ka aje 17,000, akwai ma wanda ya saya 20,000.
Muhammad Sani Bello mai sayar da kayan abinci ne a kasuwar.
Farashin kayan abinci shinkafan mu na gida ke wannan lafiya launi. Babban inda ke da matsalar ciwon kan mu wurin shinkafa na gida, wanda kamfanonin nan aka kirkiro su wanda suke gyara shinkafa mata dutse, ganin an tare iyakokin nan foreign ba ta shigowa, to sai ya zama sai suke ƙara farashi. Bayan ma da su ƙara farashi, su ainihin manajojin kamfanonin sai suka lurufe kamfanonin su, suka daina fitar da ita, sai ya zama ba a samu, ta yi karanci a kasuwa, sai zama ta ƙara farashi. To wannan shine mu bakin cikin da muke yi, ba su dauki serious na cewa namu ta karbu ba.
To na Ali Muhammad, shinkafa ce kadai damuwa, kuma shinkafar ta gida ta dan ƙara sakamakon saboda foreign din ta dan samu matsala, saboda ita foreign din an taimakawa, su kuma kamfani na gida sun matsa. Ga wannan ba wani abu bane laifin gwamnati ne, ya kamata ya magana akai.
Ita malanta na dake sana'ar abincin sayarwa ta faɗi yadda tashin farashin kayan abinci musamman shinkafa ya taba sana'ar ta.
Farashin yanzu da yafi na da, yanda muke sa da ba shine zamu sa yanzu ba, saboda zamu measurement din shi domin iya kuɗin da muka saya domin ya fita.
Da alamu wasu magidantan ba sa ganin tasirin tashin farashin kayan kamar yadda masu sai da kayan suka ambata.
Sunana Muhammad Tasu Abubakar, ni magidanci ne. Wasu mutane suna ta korafi akan yanayin da ake ciki. Mu kam a nan inda muke bamu da matsalar farashin kayayyaki. Shinkafa dai yanzu mun samu ci gaba ta wajen ma bamu cika amfani da ita ba.
Alhaji Abdullahi Muhammad, shinkafa dai yadda muke sayan ta da man 400-500, har yanzu dai abin da muke saye kenan bahu 16,500.
Ta Hausa ko ta Turawa?
Ta Turawa.
Nana Khadija, a yanda nika siya a haka ne kullun.
Yawancin 'yan Najeriya ba su tsallake ma'aunin talauci na samun dala ɗaya a wuni ba, wato naira 356. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hawa'u. To kamar yadda aka ji, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙwarugon Najeriya TUC a Abuja, inda shugaba Buhari ya jaddada cewa sam bai son daɗana waya ga 'yan ƙasar. Bayan ganawar, wakilinmu a Abuja Nasir Adamu Ilikaya ya tattauna da babban jami'in ƙungiyar ta TUC Comrade Nuhu Turo, wanda Nasiru ya tambaye shi yadda ganawar ta kaya, sai ya ce:
Ina so in tabbatar maka da cewa shugaban ƙasa ya mana alƙawari cewa nan ba da jimawa ba za a biya albashi na 30,000 wa ma'aikaci mafi ƙanƙanta a Najeriya. Mun kuma yaba masa da yunkurin da ya yi na tabbatar da cewa ya kare haƙƙin 'yan Najeriya da suke Afirka ta Kudu, musamman ma an fara dawowa da su. Muka kuma ba da shawaran ya tabbatar da cewa duk wani ɗan Najeriya da yake wata ƙasa ba a ci zarafinsa ba, ba a ci mutuncinsa ba. Sannan mun jawo hankalin shugaban ƙasa akan tattalin arziki da talauci da da'addabi Najeriya. In matasa suna da aikin yi, ba za su ɗauki bindiga ba, ko kuma ba za su je suna ta wasu ayyuka da bai dace ba. Kuma ya ba mu tabbacin cewa in Allah ya yarda za a yi ƙoƙarin a ƙirƙiro da ayyuka ya zamana matasanmu sun samu aikin yi. Kuma mun yi maganar tsaro, ya kamata a zage dantse.
Gwamnatin Toro, kusan abubuwan da kuka kawo ɗin suna da yawa, kamar gara ɗauki muhimman abubuwan. Wannan batu na ƙarin albashi ɗin nan, nan ba da daɗewa ba, nan ba da jimawa ba, an sha faɗa. Ma'aikata kusan suna ganin kamar ma yaudara su ake yi.
Haka ne. To ina ganin san ba haka ba, domin shugaba Buhari duk da shike mun san shi dattijo ne, bai amaye lashe. Da ya yi alkawari zai biya, ya ma sa kwamiti ne za su tabbatar cewa an biya albashin nan da wani ɗan gajeren lokaci.
Ɓangaren talauci kuma na ga kanun labaru na nuna shugaban ya ce gwamnatin sa ba za ta ci gaba da ɗaukar matakai da za su ke ƙuntata wa 'yan Najeriya ba.
Tabbas shugaba Buhari ya yi mana alƙawarin cewa za a sauwaƙa wa talakawa da ma'aikatan Najeriya, musamman wahalhalun da suke sha na yanayin zamantakewa da zaman rayuwa, wanda abubuwa idan ka duba yanzu za ka ga abubuwa sai hauhara suke yi. Ko shinkafa misali, kwanaki can kuɗin shinkafa ka san yanzu hawa ta yi ta hau ma ta kai wajen 20,000 buhu guda. To kaga wayannan duk abubuwa ne wanda za su sa jama'a cikin kunci, kuma shugaban ƙasa ya mana alƙawarin cewa zai tabbatar da cewa an dubi wani sallo za a ɗauka na ganin cewa jama'a ba su shiga kunci ba a Najeriya.
To a gaida Nasiru. To kafin mu ci gaba, mu ɗan je su da mana. gaishe ku. To yanzu kun bari mu dan koma gefe guda, Maryam Dauda ta gabatar mana da shiri na gaba.
Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Idan masu sauraro basu manta ba, a makon da ya gabata shirin kallabi ya fara kawo muku hira da Bilkisu Isiyaku Ibrahim, wata matashiya mai larura ta musamman wadda ta bayyana irin kalubalen da ta fuskanta a lokacin da take makaranta. A cikin shirin mu na yau za ku ji karshen wannan hirar da baraka Bashir wakiliyar murya Amurka ta yi da ita. Ga yadda ta ci gaba da bayani.
A gaskiya bayan da muka gama jami'a da muka je bautar ƙasa, alhamdulillah ba a kai ni ko ina ba, ban a Kano, kuma da muka je muka fito daga cikin camp, wato inda ake koya mana abubuwan da za mu shiga mu zama corpus, sai aka bani takarda wanda ni zan je ma ma'aikatar da nake so aka yi min alfarma ganin ni mace kuma mai larura na musamman. Aka ce duk inda nake so in je in nemi aikin da zan yi na NYC ina a duk inda nake so. To sai kuma gaskiya alhamdulillah da na je Radio Kano cikin ruwan sanyi aka ɗauke ni, aka bani ayyukan da ya kamata na yi. Muka samu ka fara aiki a Radio Kano, bayan da kuka sani kowane lokaci aka ɗauki ma'aikaci dole sai ya nuna ƙwazonsa ya ba da gudunmawa yadda ya kamata. Na yi programs da yawa a Radio Kano, na yi shirin mai gida Karkataka inda ake koya al'umma yadda ake shirin girke-girke kala-kala, na yi labarai da rahotanni, na yi aikin presentation wato mai gabatar da shirye-shiryen gidan rediyo, na yi abubuwa daban-daban kala-kala a gidan rediyo, na yi shirin nakasa ba ta waya ba tare da Kabiru Getso. Duk dai abubuwa dai da ya kamata ka yi, mun dai iya gwargwadonmu ba kuma da gudunmawanmu na musamman a cikin ayyukan da ake na shirin shirye-shiryen gidan rediyon jihar Kano. To lokacin da nake neman aiki bayan na gama NYSC, gaskiya na sha gwagwarmaya da yawa, duk da dai an san gudunmawar da suke bayarwa, amma ko yanayin yadda ba da aikin yake ne ko kuma yaya ne, to gashi nan dai. Amma dai cikin wani bayan ɗan wani lokaci kaɗan aka ɗauke mu casual staff, wato contract, wato aikin da za ka yi haka kamar dai kana taimakawa, kafin in Allah ya yarda aka samu maka aikin za ka zama cikin ma'aikatan gidan. Muka fara a haka lokacin ma muna tare da shauran abokan aiki, sai kuma can muka daɗa ɗan neman aiki lokacin an buɗe Freedom da wasu gurare dai, kuma dai abubuwan dai ba daɗi ba mu samu ba, muka haƙura mun ɗan yi rubuce-rubuce mun tuttura CV ɗinmu, da Allah dai ya ƙaddara ma dai kawai dai aikin namu a nan gidan rediyon yake. Alhamdulillah lokacin gwamna ba na Ibrahim shekaru janitan yanzu na Kano Central, a lokacinsa a 2010 December 2010 aka ɗauke mu aka ba mu aiki. Alhamdulillah mun gode masa, kuma muna ƙara godiya domin gaskiya ya taimaka mana a lokacin mun samu aiki, kuma mun ba da gudunmawarmu ba irin aikin da aka bamu da ba ma iya yi. Muna zuwa karɓo rahotanni gurare daban-daban, muna rubuta labarai, muna gabatar da labarai. Na yi aiki a FM, na yi aiki a AM, na yi aiki a gurare daban-daban. Bayan haka har na ji na yi aiki ma da ƙungiyoyi masu zaman kansu, wanda a nan ma a nan challenge ɗin yake. Lokacin da na samu aiki a wannan ƙungiya mai zaman kanta da ta zo Najeriya za ta gabatar da wani aikin lafiya a nan jihar Kano, suka ɗauke ni suka bani wani aikin da ake cewa advocacy coordinator. Ba irin gwagwarmayar da ban yi ba da al'umma, domin muna so mu ga an samu wani policy change a nan jihar mu da shauran jihohin da ake project ɗin na kamar Bauchi, Jigawa, Ondo da Kaduna da shauran, da Abuja da wasu garurrukan da aka zo aka yi aikin nan. Kuma alhamdulillah mun ci nasara sosai, mun samu mun gabatar da ayyukan wannan ƙungiya har an ba mu yabo masu yawa, kuma wasu daga ciki har suna zuwa su sami ni su ce min dama ana samun mata Hausa da suka iya aiki irin wannan a ina kike aiki ko dai ba Bahaushiya bace ke ko kuma yaya dai irin wa'annan abubuwan da yake kai min tambaya cewa ai Bahaushiya ce kai ga gaba da bayana yayi na da komai ya sa Fulani ce kuma aiki da ba kuma alhamdulillah iya mutum tsaya mana da kafan su biyu sun sa mun karatu to domin mai aikin da abin da muka karanta ba wani ya je ba mu ba alhamdulillah a shagowar mai amma alhamdulillah mun gode wa Allah da duk asarman da kuma abin da ya yi mana mun gode alhamdulillah.
To ma sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan hirar a nan kuma za mu da sa'a 20 mu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Bilkisu Isiyaku Ibrahim da Baraka Bashir da ta yi hirar da ita da kuma Miss Julie Gresham da ta taya ni hada shirin. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Zuwa gaida Inarsu Ibro yanzu kuma ga Zahar Fage da shiri na gaba.
Sharhin jaridan Amurka. A cikin sharhin jaridan Amurka na wannan mako, za mu fara da jaridar Epoch Times, inda suka wallafa labarin wata matashiya 'yar Kirkwood da ke jihar Iowa mai suna Riley Horner. Ta samu matsalar kwakwalwa a sanadiyar faduwa da ta yi a ƙasa, kuma aka bige mata kai ba da sani ba. Wannan hadari ya janyo wa wannan matashiya tana mantawa da duk wani abu da ya faru da ita a cikin duk sa'o'i biyu. Likitoci sun duba Riley Horner, sun kuma yi duk gwaje-gwajen da ya kamata, amma sun kasa gano abin da ke damunta. Wannan hadari ya faru da ita a ranar 11 ga watan Janairu. Sarah Horner, mahaifiyar Riley, ta ce duk safiya idan Riley ta tashi daga bacci tana tunanin cewa wannan ranar 11 ga watan Janairu ne, wato ranar da hatsarin ya faru da ita. Irin wannan matsala dai ta taɓa faruwa a shekarar 2008, inda wani tsohon dan wasan kwallon Amurka mai suna Scott Bolzan, wanda ya zame ya fada a bandaki tun daga lokacin shi ma ya kasa tuna duk wani abu da ya faru da shi a rayuwarsa, har ma da matarsa ya kasa tunawa da ita. A Burtaniya kuma a shekarar 2005, wani dan shekaru 38 mai suna Mo, likitoci suka yi masa aikin cire haƙori tun daga lokacin duk bayan minti 90 yake manta abin da ya faru da shi. Sai jaridar Washington Post, inda suka wallafa labarin a ranar Laraba da ta gabata, shekaru 18 kenan da Amurkawa suke tunawa da hare-haren ta'addanci na ranar 11 ga watan Satumba shekarar 2001, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane kusan 3,000 a jihohin New York, Virginia da kuma Pennsylvania. Shugaban Amurka Donald Trump da uwar gidansa sun yi tsayuwar cik a wajen fadar White House, inda komai ya tsaya na wani tsawon lokaci, da misalin karfe 8 agogon Washington DC. A birnin New York kuma ɗaruruwan waɗanda suka tsira da dangin waɗanda aka kashe sun taru ne a filin da hadarin ya faru da ake kira Ground Zero, inda tagwayen gine-ginen cibiyar cinikayya ta duniya yake, kafin jiragen fasinja biyu da 'yan kungiyar Al-Qaida suka kwace ikonsa, sannan kuma suka tarwatsa ginin da shi. Za mu koma jaridar Politico, inda aka rubuta labarin kwamitin shari'a na Majalisar Wakilan Amurka na shirin kada ƙuri'u akan ƙudurin da zai tantance alƙaluman da za a yi amfani da su don gudanar da bincike da zai kai ga tsige shugaban Amurka Donald Trump. Kada wannan ƙuri'un zai baiwa shugaban kwamitin izini yin zama na musamman don nazarin bayanai da take da su, da nufin sanin ko kwamitin zai bada shawarar tsige shugaban ƙasar. Wannan zama kuma zai baiwa shaidu damar bada ba'asi na lokaci mai tsawo, sabanin yadda aka saba a kwamitoci na yau da kullun. Sharhin jaridan Amurka kenan kuka saurara na wannan mako. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Gaida Zahara, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu.
Assalamu alaikum sashen Hausa, sunana Muhammad Awal Dukawa daga Zaria. zan bayyana ra'ayina ne game da karar haraji na basira girman shugaban kasa Muhammadu Buhari, kuma akan rutushi a wata kafafen watsa labarai na cewa bai da niyyar kotar talaka a hannu, bai kuma yana son hanyoyi zai lalubo hanyar da talaka zai ji daɗi. To wannan bayani ya mai girman shugaban kasa ya yi saɓani da abin da ya aikata da karar haraji. Misali kamar ka ɗauki hannu ne kamar mutum kuma ka ce wai ba ka da shirin mutumin mai kuka ko kuma ci zafi.
Assalamu alaikum, muryar Amurka mai magana a Bundi Bigunza, Bunza local government jihar Tivin Najeriya. Ina kira ga Janar Muhammadu Buhari. Gwamnatinsa talaka tana cikin wani saka mai wuya, musamman abin da ya shafi wutar NEPA, wutar lantarki. A hakikanin gaskiya arewacin Najeriya babu wutar lantarki tsayayya. Shekara huɗu an kai mulki ban mu ga wani alfano ba na wutar lantarki. An shigo waɗanda mulki shekara ta farko ga 'yan wutar NEPA sun ƙara ma al'umma kuɗi.
Assalamu alaikum BOA mai magana a Larab, kana gashuwa babban auditor general na ƙungiyar muryar talaka na Najeriya. A yau zan bayyana ra'ayina ne dangance da riga da hana almajirai bara a Najeriya. To gaskiya mu ba mu gamsu ba da wannan shiri na gwamnati, saboda akwai makarantun gwamnati wanda gwamnati ta kasa samar musu aji, ta kasa ba da takardu ilimi kyauta, ta kasa komi a fannin ilimi a Najeriya. Kuma dangance da rigage, kuma rigage Fulani suna zuwa daga wannan ciyawa su je wannan ciyawa.
To yanzu kuma ga Baba Makeri da labaran duniya, amman fa a taƙaice.
Shugaban Musadunar Kenya Isa Birnin Baltimore da ke gabashin Amurka mai yawan bakar fata, wanda a kwanakin baya ya kira wurin da mai kazanta da beraye da yawan kwari da datti, inda ya ce babu wani dan adam da ke sha'awar ya zauna a gurin. Amurka ta ɗauki matakin tallafawa sojojin ƙasar Ukraine da miliyoyin daloli, kudaden da fadar White House ta hana a sake su kafin wannan lokacin. Wato gwamnatin Iraki a ji alamis kuma ta yanke wata mace da ta ke taimakawa kungiyar IS suka kira makamai masu guba hukuncin ɗaurin rai da rai a gidan yari.
To jama'a, nan muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma shi Baba Makeri wanda ya karanto mana labaran duniya, da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abo da injiniyan mu na wannan lokacin Jimi Cook, ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri.